خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك إقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي متارن البركة مسلاتي مغلقة أنا تشكين غرم بوشي أجهر بوشي a wannan yammaci na Laraba jajiberan rufe karatu yau muna 26 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1443 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan 4 miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surat al-hajj inda muke cikin tafsirin aya ta 29 kuma muna marabtar yan uwanmu da suka zo daga Kano domin halartar wannan majalisi da kuma halartar rufe karatu da za a yi gobe insha Allah a karkashin jagorancin Alhaji Bello Alhaji Bello Talha shugaban kwamitin Sautul Haq da sauran ƴan tawagarsa da suke tare da shi da muna musu maraba da zuwa muna kuma addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan zumunci a cikin mizanin ayyukansu na ƙwarai yadda muka zo lafiya Allah bai da mu gaba ɗaya da su gida lafiya amin ubangiji subhanahu wataala ya saka da alkhairi bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim thumma liyaqdu tafathahum wal yufunu durahum wal وَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
الله سبحانه وتعالى يتي ثم ليقضوا تفثهم سنن ستك أيكن سنهجي وليوفوا نذورهم سكما شك باك چنسو كو الكورين سنباك جي وليطوفوا بالبيت العتيق su kuma yi dawafi ga wannan daki da dadde mun yi magana akan gabar farko da ta biyu ta wannan ayar thumma liyaqdu tafathahum Allah ya ce su cika aikin hajjin su da ce wannan ya kunshi dukkan wani abu wanda ya shafi aikin hajji ubangiji subhanahu wataala ya umarci alhazai da su cika shi aikin hajjin su tun daga jifa da abin da ya shafi yanka da abin da ya shafi dawafi Allah subhanahu wata'ala ya ce waliyatawafu bil baitil atiq sannan kuma su yi dawafi ga wannan dakin da dadde ko yantacce al-imam ibn jarir at-tabari yana cewa abinda ake nufi da dawafi anan wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarci mahajjaji da yayi shine tawaful ifada dawafin hajji wanda rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji bayan an sauko daga arfa akwai dawafi shine na karshe da za a yi ko dai mutum ya yi shi a ranar 10 ga wata yawmin nahri ranar 10 ga watan zulhijja ko kuma ya yi bayan wato rana ta 11 ko 12 ko 13 wannan ibnu jarir at-tabari yace babu sabani tsakanin malamai akan cewa wannan dawafin ake nufi da waliyatawafu bil baitil atiq su yi dawafi ga wannan daki wanda yake da dadde saboda haka duk sanda alhazai suka dawo da suka sauko daga arfa kashe gari za su yi jifa idan suka yi jifa wasu malamai suke ce daga wannan jifa shikenan sun samu tahalluli na farko wato mutun ya fita daga ihramin sa fita ta farko wasu malamai kuma suka ce sai yayi abu biyu bayan jifa din kuma sai yayi aski ko yayi yanka ko yayi dawafi to amma dai idan mutun yayi jifa din to kusa akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kun yi jifa to kun fita kun yi tahalluli wa kun fita daga ihramin ku fita ta farko Ibn Juzai ya hikaito cewa malaman tafsiri sun yi ijma'i akan fassara wannan dawafi da cewa ana nufin dawaful ifada dawafin haji shi ake nufi da wal yatawafu sai dai Abu Muhammad Ibn Atiyah mai littafin Al Muharrar Al Wajiz a tafsirin sa ya kawo maganar cewa tana yiwuwa ya zanto wannan dawafin da ake ishara zuwa gare shi shine dawaful wada shine dawafin bankwana domin shine ƙarshen dawafin da mahajjaci yake yi bayan ya gama aikin haji shi kafin ya bar gari yayi bankwana da dawafi ga ɗakin Ka'aba ya kawo abinda At-Tabari ya kawo a cikin tafsirin sa daga Amr ibn Abi Salama yace ya tambayi Zuhair ibn Muhammad At-Tamimi ya tambaye shi game da fadar Allah subhanahu wata'ala wa yatawafu bil bait al-atiq wana dawafi ake nufi anan sai yace huwa tawaful wada yace shine dawafin bankwana saboda haka anan dai ubangiji subhanahu wata'ala ya ishara zuwa ga wannan dawafi wanda shine dawafin karshe da mahajjaci yake yi sawa'un tawaful ifada wanda shine yawancin malamai suke fada shi ake nufi anan ko kuma dawafin bankwana wanda shi ma dawafi ne Allah ya ce mutum yayi dawafin nan bil bait al-atiq ga dakin da yake da dadde al-atiq kalmar al-atiq akwai maganganu uku ta malamai na malamai wajen tafsirin al-atiq me yake nufi da wannan al-atiq al-allamatu shantiti a tafsirin sa adwa'ul bayan ya dunkule waɗannan maganganu guda uku ya ambace su magana ta farko yace al-atiq ana nufin da dadde al-qadim domin shine daki mafi dadewa da aka fara a assasa shi a bayan kasa domin bautar Allah shi dakin Ka'aba shine daki na farko da aka fara assasa shi a bayan kasa domin bautar Allah kamar yadda mun yi wannan magana a baya magana ta biyu al-atiq ana nufin dakin da Allah subhanahu wataala ya yanta shi daga azzalimai wato ya zanto ba a taba wani lokaci da aka samu azzalimai sun kwace wannan ɗakin ba sun hana bautar Allah a cikinsa saboda haka a duk tsawon tarihi wannan ɗakin yana nan a matsayin ɗakin da ake zuwa bauta wa Allah akan samu wani lokaci wasu su je su yi zalunci a gurin amma wannan ba shi yake nuna sun kwace shi ba ba a taɓa samun wani lokaci da wani azzalimi ya taɓa cin garin Makka da yaƙi ya ce kuma ya hana zuwa bautar Allah saboda ya riga ya mamaye garin ba saboda haka Allah ya yanta shi daga wato damƙa ta azzalimai to shi yasa aka kira shi al-atiq wato yantaccen daki wasu kuma suka ce al-atiq ana nufin al-karim to ana nufin mai daraja daki ne mai daraja wanda dukkan wasu muminai masoya Allah suke darajta shi a duniya to al-allamatu shantiti bayan ya kawo waɗannan tafsirai guda uku na farko da ɗaɗɗan ɗaki na biyu kuma ana nufin ɗaki ƴantacce na uku kuma ana nufin ɗaki mai daraja sai yake cewa to fassarar farko ta cewa da ɗaɗɗan ɗaki yake cewa ita wannan ita ce fassarar da wani abu na alƙur'ani ya ƙara tabbatar da ita ta ce ayar da take cikin suratu Ali Imran da Allah yake cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka farkon ɗakin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa mutane shine wannan da yake Makka ce to kaga wannan ayar ta nuna cewa al-atiq ana nufin da daddi domin shine yafi kowane ɗakin Allah dadewa a bayan ƙasa yafi kowane masallaci ko gurin da aka tare da dan bautar Allah dadewa a bayan ƙasa yace to duk da cewa sauran ma'anonin ba duka masu kyau ne in ka ce al-atiq ana nufin yantacce ma'ana ce mai kyau domin ɗaki ne da Allah ya yanta shi tun kafuwarsa har zuwa yanzu ba a taɓa samun wani lokaci da wasu azzalimai za su kwace shi su hana mutane hajji ba ce to haka nan in kace mai karamci wato mai daraja shi ma wannan ma'ana ce mai kyau saboda dukkan wani mumini masoyin Allah a duniya yana jarrata wannan daki to amma yace tafsirin da yake samun goyen baya ko ya samu goyen baya daga wata aya ta alqur'ani babu shakka shine abin gabatarwa to wannan zabin shine zabin da shantidiye wajen tafsirin al-atiq cewa ana nufin da daddan daki kuma wasu daga malaman tafsiri gabanin sa sun yi wannan zabi kamar ibnu jarir at-tabari kamar al-wahidi da al-qurtubi duk sun zabi cewa al-atiq ana nufin da daddi a zamu samu daga cikin wasu malamai na tafsiri sun hada ma'anoni guda biyu kamar al-biqai ya hada ma'anar al-atiq ma'ana ta farko da kuma ma'ana ta biyu yake cewa al-atiq isharatan ila istihqaqihi lit-ta'zim bil-qidam wal-itq min kulli su yace da Allah yace al-atiq yana nufin yana nuni zuwa ga cewa wannan daki ya cancanci a bauta masa ya cancanci a girmama shi wannan daki ya cancanci a girmama shi yace saboda ya hada dadewa a bayan kasa da kuma yancin da ya samu daga dukkan wani mummunan nufi haka nan zamu samu Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di shi ma ya hada waɗannan ma'anonin guda biyu ne yace al-atiq al-qadim al-atiq ana nufin da dadde kuma yace shine afdalul masajid ala al-itlaq shine masallacin da yafi kowanne dadewa sannan kuma al-mu'taq min tasallutul jababira alayhi kuma aka yanta shi daga wato mamayewar azzaliman sarakuna ko masu mulki kaga ya hada duka ma'anonin a karkashin ma'anar al-atiq to wannan umarni ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya umarni da ayi dawafi a zagaye shi wannan dakin wannan umarni ne na gaba daya amma musamman ma wannan dawafi da ake magana akan su shine dawaful hajji wato saboda falalarsa saboda darajarsa kuma kasancewarsa shine makasudi dakin Ka'aba shine makasudi na zuwa aikin hajji ko kuma zuwa aikin umara sauran ayyukan duka wasila ce duka a matsayin wasila suke ga wannan makasudi wanda yake shine babba kewaye dakin Allah da bauta masa kuma wala Allah subhanahu wataala duk da ubangiji subhanahu wataala a baya yayi umarni da a cika aikin hajji cewa thumma liyaqdu tafathahum liyaqdu tafathahum wannan duka aikin hajji ya shiga har dawafin ma ya shiga amma kuma sai aka sake ambatar dawafi aka ce wali tawafu bil baitil atiq dan a nuna maka muhimmancin dawafin shi karan kansa bayan kasancewa sa ɗaya ne daga cikin ayyukan hajji kuma yana da wani muhimmanci nashi na musamman kuma kasancewar shi dawafi wata ibada ce da aka shar'anta ta mai cin gashin kanta ba wai sai dole ga wanda yake ya zo umara ba ko wanda yake yana aikin hajji kowane ne yake garin makka yana iya shiga ya yi dawafi saboda haka shi dawafi ibada ce mai cin gashin kanta ba kamar sauran ayyukan aikin hajji ba kaga sa'ayi ba a yi shi sai tare da dawafi ba a yin sa'ayi kawai mutum ya ce yana sa'ayin nafila akwai jahilan da suke yi amma saboda jahilci ne suke wahal da kansu dawafi shi ake nafilarsa ana yin nafilar dawafi wato kana iya yin dawafi ba tare da kana mai umara ba amma shi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa wannan baya kasancewa sai tare da dawafi ko dawafin umara ko kuma dawafin hajji amma ba a yin sa shi kadai a matsayin ibada mai cin gashin kanta shi yasa da wasu suke tambaya su malamai suke ka tambayar cewa meye yafi falala na filfilo a cikin garin wato a cikin masallaci na mai alfarma na makka ko kuma dawafi wanne ne yafi falala to shine ibnu taymiya wasu su ce na filfilo su suka fi falala saboda falalar da take cikin nafila wasu suka ce dawafi to shine ibnu taymiya alaihi rahmatullah yake cewa ga wanda yake mazaunin makka ne to shi nafilar za ta fi masa amma ga wanda yake ufuqi ne zuwa yayi daga waje ba dan garin bane to shi dawafin ya fi masa saboda shi in ya tafi babu inda zai iya yin wannan ibadar sai anan amma ita nafila a ko ina ma zaka iya yin ta a kowace kasa kake a kowane gari kake a kowane mahalli kake ka so yin nafila zaka yi illa iya ka dai wata kila a ce ta can tafila da amma dai ibadar jinsin ibadar kana iya yin ta ko ina sabanin shi dawafi dawafi in ba ka je nan ba babu inda zaka yi dawafi kuma ya zanto ka bautawa Allah sai dai dawafi na shirka wannan kuma ana samun shi a wurare ana yin sa to amma ba wannan dawafin ake magana ba saboda haka yace ga wanda suke garin Makka su tunda suna da suna tare da da dakin a koyaushe kaga duk sanda suka so dawafi za su zo su yi to yace to waɗannan su yi na su yawai ta nafil fili amma ga wanda yake ufuki ne zuwa yayi daga waje ba dan garin bane to wannan ya ribaci zaman sa a can wajen yawan ta dawafi saboda haka kaga shi dawafi ibada ce mai cin gashin kanta ba wai dole sai tana karkashin umara ko haji ba to wannan shine yana daga cikin hikimar da ta sa aka ware shi da ambato bayan an ce thummal yaqdu tafasahum duk da cewa ya shiga karkashin qada'ut tafas idan muka dauki tafassarar wasu daga cikin magabata cewa ana nufin duka aikin haji ya shiga karkashin wannan to aka ware shi saboda yana iya zama ibada ce mai cin gashin kanta ibnu ashur alayhi rahmatullah a tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe maganar da yake yi da annabi ibrahim alayhi salam da umarni da yin dawafi ga wannan daki tunda idan ba a manta ba duka siyakin ayoyin da muke karantawa magana ce da Allah yake wa annabi ibrahim alayhi salam tun daga fadar Allah wa idh bawwa'na li ibrahim makana al-bayt alla tushrik bi shay'a wa tahhir bayti lit-ta'ifin wal-qa'imin war-ruk'i as-sujud tun daga wannan lokacin maganar ci ta annabi ibrahim Allah da yake wa annabi ibrahim ake ci gaba da ita duk wani abu da kaga ya shigo maganar ci take ci gaba da gudana saboda haka anan maganar ta zo karshe Allah subhanahu wataala ya cika shi maganar sa da umarni da ayi dawafi wannan dan ya nuna maka cewa karshen aikin da suke yi kenan yayin da suka je aikin haji shine abin da ake kira a musulunci tawaful ifada tawaful ifada ifada shine gangarowa ko kwararowa daga arfa kwana a muzdalifa a zo mina to anan bayan wannan ake yin wannan dawafi shi yasa ake kiran shi tawaful ifada sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa zalika ka karanta
ina karanta
zalika wa man yu'azzim hurumati llahi fa huwa khairul lahu inda rabbi zalika to wannan wannan shine abubuwan da Allah subhanahu wataala ya umarni da shi wa man yu'azzim hurumati llahi wanda ya girmama abubuwan da Allah ya haramta ko kuma abubuwa masu alfarma na Allah fa huwa khairul lahu inda rabbih to wannan shi yafi masa alkhairi a wajen ubangijinsa wa uhillat lakum al'am illa ma yutla alaykum an halatta muku cin dabbobin ni'ima illa ma yutla alaykum sai wanda ake karanta muku haramcinsa fajtanibur rijsa min al-awthan to dan haka ku nisanci kazanta ta gumaka wajtanibu qawla az-zur ku nisanci maganar ƙarya anan ubangiji subhanahu wataala yace zalika wannan ishara ce zuwa ga dukkan abinda Allah subhanahu wataala ya umarni da shi a baya na maganar cika aikin haji da yace wal yaq thumma liyaqdu tafathahum da kuma maganar cika bakanci alkawari wal yufu nuzurahum da kuma umarni da dawafi wal yatawafu bil bayt al atiq to wadannan zalika wannan abinda ake yi umarni da shi na cika shi aikin haji na cika alkawari na bakanci idan mutun yayi da kuma wato dawafi ga daki mai alfarma wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya wajabta muku ya ku mutane idan kun je haji dan haka ku girmama wannan abinda Allah subhanahu wataala ya wajabta muku ya umarce ku da shi ku girmama shi wa man yu'azzim hurumati llahi wanda duk ya girmama abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta abubuwan da ubangiji subhanahu wataala yayi umarni da a nisance su domin girmama iyakokin Allah subhanahu wataala yayi kokarin guje musu bai auka cikin su ba ko kuma bai halatta wa kansu aikata su ba Allah ce fa huwa khairul lahu inda rabbi to wannan shine alkhairi gare shi a wajen ubangijinsa ma'ana ga addininsa da kuma rayuwarsa ta duniya da ta lahira anan zamu ga khairun an kawo shi na kira dan ya kunshi dukkan wani alkhairi da kake tunani girmama abubuwan da Allah subhanahu wataala ya doka akan su sune hurumatul lahi abubuwan da Allah ya doka akan su ya hana ko yayi umarni girmama su wannan shine alherin da zaka samu da babu kamar sa a duniya kuma dukkan wani alkhairi ya shiga karkashin wannan kalma ta fa huwa khairul lahum inda huwa khairul lahu inda rabbih wannan shine mafi alkhairi a gare shi a wajen ubangijin sa a addinin sa da rayuwar sa ta duniya da ta lahira ma'ana ubangiji subhanahu wataala zai masa gaggwaban sakamako mai yawan gaske zai ba sa lada mai yawa a duniya da lahira wanda babu wanda zai iya kaddara misalta wannan lada da ubangiji zai ba shi sai shi hurumatullahi wasu daga cikin malamai sun fassara hurumatullahi da cewa duka aikin hajji gaba daya da aikin umara duka kamar Abu Ishaq az-Zajjaj a cikin littafin sa ma'anil Qur'an wa i'rabuhu ya kawo maganar cewa al-hurumatullahi ana nufin al-hajji wal umratu wa sa'irul manasik ana nufin hajji da umara da duka sauran ayyukan hajji da ayyukan umara wa kullu ma farada Allahu dadda dukkan abin da Allah ya faranta fa huwa min hurumatillah to wannan yana daga cikin hurumatullah yana daga cikin abubuwa masu alfarma na ubangiji abubuwa masu wato abubuwan dokoki na ubangiji wanda ubangiji subhanahu wataala yayi umarni da tsayawa akan kiyaye su ko kuma yayi hadi da cewa a guje su don haka kada ayi sakaci wajen tsayawa akan wannan umarni da kuma gujewa abinda Allah subhanahu wataala ya yayi umarni a gujewa haka nan shi ma Abu Muhammad ibn Atiya a tafsirinsa haka shi ma ya fassara hurumatullahi yace al-hurumatu al-maqsudatu ha huna af'alul hajj yace abinda ake nufi da hurumatullahi abubuwan masu alfarma yace ayyukan hajji ake nufi aikin hajjin da Allah subhanahu wataala ya ishara akan sa a baya thumma liyaqdu tafathahum suka ce aikin hajjin su to mutane su kiyaye waɗannan dokoki na Ubangiji don haka yake cewa haka nan duka guraren da aka yi umarni a yi ibadar a gurin su ma sun shiga ƙarƙashin hurumatullahi don haka dukkan wani guri da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a je a yi bautar Allah a cikinsa yayin da ake aikin umara ko aikin hajji tun daga garin Makka da fita a je Mina a je Arafa a da Muzdalifa a zo gurin Jifa da duk guraren da ake al-Mash'aril Haram da duk wuraren da ake tsayawa a bauta wa Allah duk waɗannan yake cewa sun shiga ƙarƙashin wannan kalma ta hurumatillahi wato abubuwa masu alfarma abubuwa waɗanda suke dokoki ne na Ubangiji haka nan Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di shi ma a tafsirinsa haka ya fassara hurumatullahi yake cewa hurumatullahi kullu ma lahu hurma duk wani abin da yake da daraja wa umira bi ihtiramihi aka umarce ka da ka girmama wannan abu bi ibadatin aw ghairiha ka girmama shi ta hanyar yin ibada a gurin ko kuma wani abin ibada wato wanda duka ya shiga ƙarƙashin hurumatullahi yace kalmana suke kulliha kamar duka ayyukan hajji suna ƙarƙashin kalmar hurumatullahi haka nan alharam shi kansa hurumin makka duka yana ƙarƙashin hurumatullahi haka nan al-ihram ihramin niyyar da zaka kulla in aka ce al-ihram ba ana nufin shiga fararen kaya ba wasu sun kada ce al-ihram shine ka sanya fararen tufafi ba wani ake nufi al-ihram ba aka ce al-ihram shine shiga niyyar aikin umara ko aikin hajji shine ihrami alamar sa shine wannan shiga da zaka yi amma in ka kula ita mace ma ai a cikin kayanta na hijabinta a ciki take ihrami amma za a ce ta yi ihrami duk da cewa ba ta sa wani kaya na musamman ba akwai dai kasashen da suke yi wa matan su uniform kuma nan a hajji akan yi wa matan uniform amma asali ita mace shigar da aka yarda da ita ta fita da ita za ta iya aikin hajji kawai abinda aka ce kar ta saka safa kar ta kuma rufe fuskanta saboda haka anan ihramin ta yake saboda haka shi ihrami shine ulla niyyar aikin umara ko hajji ko hajji da umara gaba daya wannan shi ake kira ihrami to yayin da ka kulla wannan niyyar akwai abubuwa da yawa da aka haramta maka su ko da kuwa kafin kai wannan niyyar halalli kai su kamar aski cire wani abu na kaifa sa turare kusantar iyali duka waɗannan abubuwa halal ne gabanin kai ihrami amma in kai ihrami duka an hana ka da yin farauta na dabba to kaga girmama waɗannan dokoki duka ka girmama ihramin da ka shiga ka guji abubuwan da aka hana ka irin su jayayya da abubuwan da daman can ma an hana ka yin su kamar irin su fasikanci wato saban Allah da sauransu sannan ka girmama gurin da ka je ibadar wuraren da kake ibadar nan shi ma ka girmama shi ubangiji subhanahu wataala ya ubarci ka girmama shi girmama shi girmama Allah ne kuma yin haka shine alkhairi da zaman lafiyarka shine alkhairi da zaman lafiyar kaga duk wannan yana karar tabbatar mana abinda a baya can ubangiji subhanahu wataala yake shedi akan sa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzukhu min azabin alim ubangiji ya ja kunne kan cewa kada ka kuskura kai faddala a cikin gari na mai alfarma na Makka to haka nan duka wuraren da aka yi umarni a yi ibada a cikin su sawa'un yana cikin haram ko yana cikin hilli kamar Arafa duk yana cikin hurmatul lahi to zaka kiyaye shi yace kalma da suke kulliha wa kal harami wal ihrami wa kal hadaya atta dabbobin da kake yankawa ake yankawa na hadaya su ma a girmama su kada a yi musu abin da zai zanto akwai wulakantawa a ciki yace wa kal ibadati allati amara Allahu al-ibada bil qiyam bi hakana dukkan wata ibada da Allah subhanahu wataala ya umarce ka kai sallah azumi zakka haji dukkan wani aiki na ibada da kake yi to duk yana karkashin hurmatullah ka girmama wannan aikin ibadar da Allah subhanahu wataala ya saka kai yace fa ta'zimuha ijlaluha bil qalbi wa mahabbatuha abinda ake nufi ta'zima girmama waɗannan abubuwa na bauta shine ka girmama su da zuciyarka ka ji girman su a zuciyarka sannan kuma ka so wannan abu ka so su kuma kayi su wato kammalallu cikakku kada kayi dungushe a cikin su kada kayi nukusani a cikin su yi kokari ka kawo abin yadda yake yadda aka umarce ka da shi kada kuma ka rika yi kana nuna kasala da mutuwar jiki da wasa da rashin daukan abin da muhimmanci sosai wanda duka yin yana daga cikin girmama waɗannan to sannan Allah subhanahu wataala ya ambaci irin baiwa da kyautatawa da yayi wa bayinsa yayin da ya halatta musu cin dabbobin ni'ima ya halatta musu cin raguma da shanu da awakai kananan dabbobi wato awakai da tumakai kuma ya shar'anta musu abubuwan da suka shafi aikin hajji duka wanda da su ne da waɗannan dabbobi da yankansu yake kusantar Ubangiji subhanahu wataala a lokacin aikin hajjinsa Ubangiji subhanahu wataala ya sanya masa wato ni'ima a cikin waɗannan dabbobi ta fuska biyu ta fuskar kasancewarsu abincinsa ne kuma abin da ransa yake so yake marmari naman da ransa yake so yake marmari aka halatta masa ya ci sannan kuma aka ainihin shar'anta masa ya yanka su ya kusanci Ubangijinsa a lokaci ɗaya zai yanka ya kusanci Allah subhanahu wataala ya samu ƙara samun kusanci da Allah kuma sannan baya ga wannan kuma ya samu abin da zai ce ji daɗi kaga ni'ima ce biyu wato a lokaci guda a dunkule da Allah subhanahu wataala ya yi wa bayinsa Ubangiji sai musu nuni zuwa ga wannan ni'imar yake tuna musu ita yace wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaykum ya ku mutane an halatta muku dabbobin ni'ima an halatta muku raquma da shanu da kananan dabbobi cewa ku ci waɗannan yayin da kuka yanka su illa ma yutla alaykum banda abinda ake karanta muku haramcinsa banda waɗanda ake karanta muku haramcinsa a cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda a baya aka karanta muku haramcinsa a yanzu kuke jin karatun haramcinsa nan gaba ma lokacin da ayat ta sauka akwai wasu ayoyi da suka biyo baya wanda suka yi bayanin abubuwan da aka halatta wa bayi da abin da aka haramta musu don haka yutula din nan ya kunshi baya ya kunshi halin da ake ciki ya kunshi nan gaba saboda haka abin da aka riga aka karanta musu a baya wato ayoyin da suka sauka gabanin saukar wannan aya ta cikin suratul hajji da kuma abinda nan gaba ayoyin da za su sauka da shi a cikin wannan alqur'ani ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta musu a cikin sunnarsa duka ya shiga karkashin illa ma yutla alaikum in banda waɗannan dukkan wani abinda baya cikin abinda aka karanta muku haramcinsa to ya halatta gare ku ku yi amfani da shi wanda yake nuna maka abinda aka halatta maka nan na dabbobi wanda zaka ci sun fi yawa akan abinda aka haramta maka domin shi abinda aka haramta maka har ma za a iya karanta maka shi a kididdige maka shi a ce banda kaza banda kaza banda kaza yana iya lissafuwa amma wannan sai dai a baka shi a dunkule a ce wa uhillat lakum bahimatul anam a baka shi a dunkule saboda shi wannan su suke da yawa wanda aka halatta maka kaci ba shi da limit kamar yadda Allah subhanahu wataala bayan ya faɗi nau'in mata da aka haramta mutum namiji ya aura cewa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku abinda ba waɗannan ba an halatta muku duka waɗanda ba waɗannan ba saboda su waɗanda aka haramta din a kididdige suke za su lissafu amma waɗanda aka halatta din su waɗannan su suke da yawa ba za su lissafu ba haka nan ubangiji subhanahu wataala yake cewa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma tariitum ilayhi ubangiji ya bi muku bayanin abinda ya haramta muku daki-daki saboda shi haram takaitacce ne ubangiji subhanahu wataala ya yalwata wa bayansa sai ya zanto abinda suke haramu kaɗan ne abinda yake halal shi ya fi yawa haram a cikin abubuwa da Allah yake haramtawa su ne kaɗan amma kuma shaidan ya fi jan mutane zuwa ga kaɗan ɗin sai ya ɗauki hankalinsu daga mai yawan sai su kasa haƙuri da mai yawan sai wannan ɗan kaɗan da Allah ce ya haramta shi ne kuma shaidan zai ƙoƙarin jan su zuwa gare shi to anan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo fi'ili mudhari'i wa uhilla lakum illa ma yutla alaykum illa ma yutla yutla fi'ili ne mudhari'i dan ai maka tambihi kan cewa ana san koyaushe ka rika halarto a kwakwalwarka da zuciyarka irin abinda aka haramta maka dan gudun kakkafada a cikin abinda aka haramta maka daga cikin abinda aka haramta maka akwai mushi da duk abinda ba a ambaci sunan Allah akan sa ba Allah subhanahu wataala ya haramta maka cinsa haka nan a cikin dabbobin ni'ima an haramta mushi ko da kuwa dabban ni'ima ce ko da kuwa raƙumi ne ko saniya ko akuya ko tinkiya ko rago duk wanda zai mutu a ciki wannan an haramta maka duk da yana daga cikin bahimatul an'am haka nan an haramta maka ka yi farauta lokacin da kake cikin ihrami duk wanda ya sa ihrami haramun ne ya yi farauta sannan kuma haramun ne a yi farauta saboda shi wato a farauto saboda shi idan farautowa aka yi kawai aka bashi ba dan shi aka yi farautar ba ya halatta ya ci amma wanda zai je ya kamo farauta saboda kawai yana da bakin alhazai to haramun ne alhajin ya ci wannan farautar aura kaga koda dabba ce take cikin dabbobin ni'ima wanda aka halatta maka an haramta maka lokacin da kake cikin ihrami uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima 'alaykum saydul barri ma dumtum huruma kuma matukar kuna cikin ihrami an haramta muku wannan abun farauta haka nan an haramta muku kullu zinabin min as-siba dukkan wata dabbar daji da take da fika dukkan wata dabba mai farauta da take da fika fikoki irin na farauta in fikokinta ba na farauta bane ba ta farauta da su wannan ba a haramta ta amma in fikokinta na farauta ne su take kama abun farautarta to wannan ba a cinta haka nan kullu zai makhlabin min at-tayr haka nan dukkan wani tsuntsu da yake da kumba ta farauta ke da wannan zarazaran faratan wanda yake farauta da su irin su shahu irin su hankaka su shirwa waɗannan duk an haramta cin su saboda wannan haka nan an haramta al-fawasiq wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe su duk inda aka gan su fil hill wal haram a cikin hurubin makka ne ko a wajen hurubi ana iya kashe su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su daga ciki akwai alfara akwai bera akwai kunama akwai alquram hankaka akwai alhudayya shirwa da kuma alkalbu alaqur da kare wanda yake mai cizo waɗannan duka haramun ne mutum ya ci su duk abinda aka yi umarni da a kashe shi to haramun ne a ci shi wannan ka'ida ce daga cikin ka'idoji alqawaidul fiqh kullu ma umira bi qatlihi fa yahrumu aklu da ce a kashe shi haka nan kullu ma nuhiya an qatlihi fa yahrumu aklu duk abinda aka hana kashe shi shi ma haramun ne ka ci saboda kaga kwado an hana kashe shi masu cin kwado sai su daina ba a yadda a kashe kwado ba annabi ya hana kashe kwado da har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an qatlid dhafadi wai hadisi da dama da suka zo akan wannan saboda kaga abinda aka ce kakka kashe shi kaga ba zai yi wakaci sai ka kashe. Allah subhanahu wataala ya bayyana sashin waɗannan abubuwa da ya haramta illa ma yutla alaikum cikin suratul an'am. Allah ce qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri llahi bih. Allah subhanahu wataala ya ce qul ka ce la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu a cikin abin da aka yi min wahayi ban ga wani abu da aka haramta ba ga wanda zai ci illa an yakuna maitatan sai dai abin da ya zanto mushe ne ko da an halatta cin sa in ya zama mushe ba za a ci ba aw daman masfuhan ko jinin da ya kwarara shi ba wannan haramun ne aw lahma khinzirin ko naman alade fa innahu rijsun Allah ce to wannan shi kazanta ne a gushe shi aw fisqan uhilla li ghayri llahi bih ko kuma abinda aka yanka shi ba da sunan Allah ba to shi ma wannan haramun ne mutum ya ci shi. To waɗannan wani sashi ne na abinda Allah subhanahu wataala ya haramta a wannan aya ta kasance a cikin suratul an'am. Suratul an'am sura ce makkiya a ƙarshen suratul an'am a cikin suratul ma'ida. Suratul Ma'ida tana da ƙarshe-ƙarshen surorin da suka sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina. Allah subhanahu wata'ala a cikinta ya ce hurrimat alaikum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadhihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusur. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci waɗannan nau'ukan dabbobi da Allah subhanahu wata'ala ya haramtawa mutum ya ci ko da kuwa asalinsu an halatta cinsu shi ne ci hurrimat alaikum al-maytatu an haramta muku cin mushi wad-damu da jini wa lahmul khinziri da naman alade wa ma uhilla li ghayri llahi bihi da abinda aka ambaci sunan wani Allah aka yanka wal munkhaniqatu da dabbar da aka shaƙe ta hatta mutu wal mawqudatu da wacce aka bige ta ta mutu wal mutaraddiyatu da wacce ta gangaro ta fado ta mutu wanda dhihatu da wacce aka tunkure ta da ƙaho ir wata ta tunkure ta da ƙaho ta soke ta ta mutu wa ma akala sab'u da dabbar da naman daji mai farauta ya ci illa ma zakkaitum sai abinda kuka riska kafin mutuwarsa cikin abinda aka ambata kuka yanka shi wato sawa'un shaƙe ta aka yi ta galabe ta amma bata mutu ba aka riske ta aka yanka ta ko kuma al-mawqudatu an bige ta mota ta bige ko babur amma bata mutu ba aka yanka ta wal mutaraddiya ko ta fado da kan wani guri mai tsawo kan dutse ko kan gini ta fado aka same ta dare bata mutu ba aka yanka ko wacce ir wata ta tunkuye ta aka same ta aka yanka ta da ranta wannan duka yana karkashin illa ma zakkaitum haka nan wa ma akala sab'u da wacce naman daji ya fara ci in an same ta da ranta bata mutu ba aka yanka duk illa ma zakkaitum ya koma gare su duka bisa tafsiri mafi inganci wa ma dhubiha 'ala an-nusubi da abinda aka yanka wa gumaka shi ma wannan an haramta muku cin sa kaga shi an fitar da shi daga illa ma zakkaitu saboda shi babu abinda za a ga an yanka shi kuma a ce a yanzu zaka je kai masa wani saddabaru ya dawo halal ba zai dawo halal ba. Al-Allamatu Ash-Shanqiti a cikin Adwa'ul Bayan ya nuna cewa wanda yace wannan ayar da take cikin suratul ma'ida ita ce ubangiji subhanahu wataala yake ishara gare ta illa ma yutla alaikum. Allah ce wa uhilla lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum an halatta muku cin dabbobin ni'ima in banda abinda ake karanta muku. To wasu daga cikin malaman tafsiri sai suka ce sai suka kawo wannan ayar da take cikin suratul ma'ida suka ce kamar fadar Allah hurrimat alaikum al-maytatu wad-damu ila akhir al-aya suka ce wannan shine Allah yake nufi da illa ma yutla alaikum. Al-Imam Ash-Shanqiti yace a'a wannan ba zai zama bayanin da Allah yake ishara zuwa gare shi ba domin ita surar ayar da take cikin suratul ma'ida ai ta zo ne daga baya tunda ita suratul ma'ida daga ita ce karshe-karshen abin da aka saukarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ba a cikin ta ne ma ayar nan al-yawma akmaltu lakum dinakum take ba saboda ka kaga ashe ba zai yi ba ayar da ta sauka cikin suratul hajji wannan aya ce makkiya a ce ko kuma ma ka ce aya ce madaniya tana magana ne akan aya ce madaniya tana magana akan wani abu da aka farlanta a Madina to amma dai ta gabaci suratul hajj suratul an'am to kaga ba abinda bai zo ba ba za a yi maka wato reference da shi ba abinda babu shi abinda yake nan shi ake cewa ka koma ga abu kaza da aka nuna maka ko aka gaya maka amma ita lokacin da ake wancan bayani illa ma yutla alaikum wannan aya ce cikin suratul an'am bata sauka ba yace to kaga ba zai yi ba a mayar da kai zuwa ga wani abinda tukunna ma bai sauka ba a ce illa ma yutla alaikum tare da cewa tukunna ba a fara karanta musu wannan ayar ba sai yace a abinda ayar da ake ishara zuwa gare ta ita ce aya cikin suratul an'am ولا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه وجه مكرنتا إتشي أكي مير متانيز وغريتا دوم إتشي مكية لتسوكا مكة تو أما إنا غنم ونم كسكولا تروار بادولا بني بادولا أتشي وند يتشي آير سورة المائدة كان أركشن إلا ما يتلى عليكم با يزنتو ياي كسكولي domin a rugal larabci shi mudari'i akai amfani da mudari'i shi mudari'i yana daukan alhal wal istiqbal yana daukan yanzu abinda ake karantawa yanzu da abinda za a karanta nan gaba saboda ka illa ma yutla alaikum zai dauki ma'anar abinda aka karanta muku ko ake karanta muku yanzu tunda ya riga ya sauka kamar ayoyin suratul an'am ayat suratul an'am da kuma abinda za a karanta muku nan gaba saboda ka kaga in an ce wannan aya ta cikin suratul maida ita ma ta shiga karkashin illa ma yutla alaikum bai zama kuskure ba saboda kalmar yutla din nan tana daukan abin da ake ciki da kuma abin da zai zo nan gaba haka nan ya kunshi dukkan abin da sauran surorin alqur'ani suka yi bayani da dabbobin da aka haramta sawa'un sun sauka gabanin saukar wannan aya ko sun sauka bayan saukar wannan ayar haka nan ya kunshi duka abin da ya zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna haramcinsa koda kuwa bayanin haramcinsa bai zo alqur'ani karara ba kamar hadisin da hadisin abdullahi dan abbas wanda imam muslim da wadansa suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa yahrumu kullu zinab min as-siba wa kullu zin mikhlab min at-tayr dukkan wata dabbar da take farauta da fikokinta haramun ci a ci haka nan dukkan wata wani tsuntsu da yake farauta da kumbarsa haramun ne a ci wannan kaga sunna ce ta zo da wannan ka'ida dunkulalliya wanda a karkashin ta abubuwa da yawa za su shiga ciki ibnu ashur shi ma yake fadar magana kwatankwacin wannan yake cewa an zo da fi'ili mudari'i li yashmala ma nazala min alqur'ani fi zalika mimma sabaqa nuzul suratul hajj an zo da fi'ili mudari'i dan ya kunshi abin da ya riga ya gabata kafin saukar wannan sura ta hajji bi annahu tuliya fi ma madha wa lam yazal yutla da abin da aka karanta a baya kuma har yanzu ake karanta shi wa yashmalu ma asa an yanzilu min ba'du ya kunshi abin da nan gaba ma zai sauka kamar fadar Allah subhanahu wataala ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hab wadannan dabbobi da ainihin mushrikai suka haramta wanda baya daga cikin abinda Allah subhanahu wataala ya haramta musu to duka bayanin yutla illa ma yutla alaikum zai shiga cikin nan Allah subhanahu wataala ya ce fajtanibur rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur ku nisanci kazanta ta gumaka kuma ku nisanci qawla az-zur maganar ƙarya bayan ubangiji subhanahu wataala yayi kwadaitarwa akan girmama dokokin Allah sune hurumatul lahi abubuwan da Allah subhanahu wataala ya doka akan su da umarni da hani da kuma abinda ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta na ibada Allah subhanahu wataala ya nuna cewa girmama waɗannan abubuwa shine zaman lafiyar dan adam shine kuma alkhairi gare shi alkhairi da ba zai iya musuntuwa ba a duniya da lahira to nan sai kuma ubangiji subhanahu wataala ya biyo baya da yin umarni da anisanci gumaka anisanci kuma qaulaz zur maganar ƙarya domin kadaita Allah subhanahu wataala da kore masa dukkan wani abun bauta ba shi ba da maganar gaskiya tana daga cikin manyan dokokin ubangiji tabbatar da kadaitakarsa da kore masa wani abun tarayya da kuma girmama wato da kuma gaskiyar magana da kuma nisantar ƙarya anan zamu ga Allah subhanahu wataala ya hada su guri guda wajtanibu fajtanibu rijsa min al-awthan wajtanibu qawl az-zur an hada su guri guda domin shirka ita kanta wata ƙaryacce domin mushriki abinda yake cewa gunkin sa ya cancanci abauta masa kaga babu ƙarya da take wannan saboda ka shi kansa shirka ƙarya ce wa take ba kankanuwa ba kamar ubangiji subhanahu wataala yana cewa ku nisanci bautar gumaka wanda ita ce kololuwar ƙarya sannan kullun duka ƙarya ko wace iri ce ubangiji ya ce fajtani burrijsa min al-awthan ku nisanci kazanta min al-awthan ta gumaka wato ku nisanci bautar gumaka domin bautar gumaka kazanta ce yana daga cikin kuma kazanta ku yi yanka domin gumakanku ko ku yi yanka a inda ake bautar gumaka duk wannan yana daga cikin kazanta min anan da take cikin wannan aya fajtanibur rijsa min al-awthan min dinnan malamai sun yi sabani kan tantance nau'in ta min ce li bayanil jinsi ko kuma min ce alit tab'id ko kuma min ce li ibtida'il ghaya wacce irin min take ana min ce dan a bayyana jinsin abinda ake hanawa tunda Allah ya ce fajtanibur rijsa ku nisanci kazanta to dan a bayyana maka kazantar da ake magana akan ta sai aka ce min al-awthani ana magana kazantar gumaka sai ya zama bin din nabi bayanin jinsi jinsin kazantar da ake maka magana akan ta anan ba kazanta ta bayan gida ba ko wani abu a kazanta ta gumaka kaga wannan dai bayanin jinsi kenan kuma kace littab'id ti kama a ce fajtanibur rijsa ka nisanci kazanta daga cikin kazantar kuma akwai ta gumaka daga cikin kazantar da ake nema ka nisanta akwai ta gumata ko kuma a'a cikin gumaka akwai kazanta ba duka gunki sha'anin sa yake kazanta ba wato ba shi gunkin gaba ɗaya ne kazantar sa kazantar shine bautar sa kazantar shine sa shi a matsayin sa a matsayin abokin tarayya ga Allah subhanahu wataala amma in aka tattara maka guttattakin gumaka aka ce gashi kai ciko da su za ka yi cikon wata gole ka da su ba za ka yi kaga shi suna da amfani nan kaga ba ka yi kazanta ne ba za ka yi ba to shi ne wasu da dama daga cikin malaman tafsiri sun ce min ɗin na libya ne da suke wato ubangiji subhanahu wataala ya ambaci kazanta sai kuma yake gaya maka jinsin kazantar da yake magana shi ne al-awthan al-rijsa min al-awthan wannan shi ne mafiya yawancin malaman tafsiri abinda suka fassara min ɗin nan suka ɗauke ta bayanin jinsi ce kamar ibnu jarir tabari da ibnu kathir da shankiti al-imam as-sa'idi ma yana cewa shi ne ra'ayin mafiya yawancin malaman tafsiri amma shi kansa as-sa'idi da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa a al-tab'id ce tana nufin wani bangare ne suka yake cewa wadhahir anna min huna laysat li bayanil jinsi ba tana nufin bayanin jinsin abinda aka yi a kazantar da aka umarce ka nisanta bane kamar yadda yawancin malaman tafsiri ko da yawa daga cikin malaman tafsiri suka faɗa wa inna ma hiya littab'id ci a anan ana gaya maka wani bangare ne yace wa annar rijsa amun fi jami'il manhiyat al muharramat ci Allah subhanahu wataala ya haramta dukkan wata wani abu da dukkan wani abu da aka haramta rijis ne kazanta ne duk wani abu da aka haramta kazanta ne fa yakunu manhiyan an ha umuman da aka ce fajtani bur rijsa an hana ka dukkan wani abu da aka haramta sai kuma aka kawo aka ce wa anil awthani wa min al awthan haka nan wani bangare daga cikin kazanta shine akwai gumaka saboda haka shi gunki anan wani bangare ne aka faɗa na shi al rijsa din kazantar ibnu atiya yana ganin cewa in ka ce min ce littab'idiyya ka bata ma'anar ayar domin ma'anar ayar anan tana nufin gaba daya a nisance shi kai kuma in ka ce a wani bangare ake nufi kamar ka rage wa ayar karfinta to shine Abu Hayyan yake cewa a'a Abu Hayyan al-Andalusi yake cewa a'a ba a rage wa ayar karfinta ba kuma ba a bata ma'anar ta ba yace domin ar-rijs anan ana nufin bautar gumakan bautar gumakan don haka aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin tabi'ai kamar Ibn Jurayj Abdul Aziz Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Jurayj suka ce rijsa min al-awsan anafi bautar gumaka ce fajtanibu rijsa min al-awthan, kamar Allah ya ce waye fajtanibu min al-awthan ar-rijsa wa huwa al-ibada, ko nisanci kazantar da take tare da gumaka shine bauta musu. Yace li anna al-muharrama min al-awthan inma huwa al-ibada, domin abinda aka haramta shine bauta musu din. Yace baka ga cewa ala tara annahu yutasawwar istimalul wathan, baka ga cewa za a iya amfani da gunki ba fi bina'in wa ghairi dhalika, wajen ayi gini da shi ko wani abu irin wannan, mimma lam yuharrimhu shar'u, abinda shari'a bata haramta ba. Yace to kaga ashe in an ce wani bangare take nufi ta min din, to ba a bata ma'anar ba. Kamar a ce gunki yana da bangarori daban-daban, daga cikin bangarorin da ake wato umarta kuku nisanta shine abinda ya shafi bauta masa, bauta masa banda bauta masa ma da duk abin da zai bayi zuwa ga yaduwarsa, kamar sassaka shi da sai da shi, duk wani haramun ne. Mutum ko baya bauta wa gumaka, haramun ne ya rika sassaka su, ko baya bauta wa gumaka, haramun ne ya rika sana'ar su. Domin ga ga musulmi, musamman mu a kasuwar, ni za ka ga musamman kasuwar kurbi, za ka ga mutum musulmi ne amma kuma ya sassaka gumaka, wai ya ajiye saboda wai arna suna zuwa sai arnan nan, wani in ya zo ya saya bauta masa zai, bauta masa zai, kuma ko ba komai ba, ko da ba bauta masa za a yi ba, haramun ne ka sassaka abu mai rai, haramun ne ka sassaka wani mutum mutumi, ko ka sassaka wata dabba ko wani tsuntsu, wani haramun ne. Inda za ka sassaka kwale-kwale, haka wani babu ka sassaka gida, ka sassaka itaciya, wani duk ba laifi kana iya yin wannan, amma da zanto kana sassaka wani abu mai ruhi, wani haramun ne. Ba ya halatta ka sassaka ɗan adam, ko ka sassaka dabba, ko ka sassaka tsuntsu, wanda duk baya halatta. Saboda haka ko da ba bauta musu za su yi ba, to baya halatta. Ballantana arna din nan wasu suna iya saya su je su bauta masa, ba akwai waɗanda suke kaddasa dukkan wasu abubuwa irin wannan. Wani yana zuwa zai ga gunkin ya masa, ya yi masa kama da wani abun bautarsa, sai ya ga cewa ai na gida ma bai yi kyan wannan ba, saboda haka sai ya canza, tunda abubuwan nasu ba hankali ne a ciki ba. Saboda haka sai ga ai ga wani na Afirka nan ya fi wanda yake ajewa a ofishinsa, za ka sai ya ɗauki wannan ya canza. Don haka haramun ne yin wannan. Wasu suka ce, suka tafi akan cewa min huna libtida'il gaya, wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa fajtanibur rijsa min al-awthan, ku nisanci dukkan ranta tun daga kan bautar gunki. Wato ana so a nuna maka tun daga ƙololuwa shine bautar wani Allah, har zuwa kuma ƙazantar da take mafi ƙanƙanta daga cikin nau'ukan ƙazanta. Saboda haka wasu suka ɗauke ta min ce libtida'il gaya, an fara maka daga mafi ƙololuwar ƙazanta, ce min al-awthan, sannan ce wajtanibu qaulaz zur. Don haka dukkan wani abin da ake bautawa, wani sassaka da ake bautawa, ƙazanta ce. Ƙazantar ta ƙazanta ce ma'anawiya, ba hissiya ba. Wato ba dan ka taɓa ba za a ce ka taɓa ƙazanta, sai ka wanke hannunka ko rigarka ta shafi wani gunki a ce rigarka ta taɓa ƙazanta sai ka je ka wanke gurin. A'a, ƙazantar shi ne bauta mata da ake yi, ko abin da ake ƙudircewa dangane da ita ba, ana jingina mata, wannan shi ne ƙazantar. Kamar Allah, kamar da Allah ya ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjida al harama ba'da amihim hadha, kaga da kace mushrikai najasa ne, ba ana nufin dukkan wani arni shikenan jikinsa najasa bane. In kana tafiya a kasuwa, wata arniya ko arni suka dan shafe ka, kuma ka zo gida ka wanke jikin ko ka wanke tufafinka, ba haka ake nufi ba. Najasa ce ma'anawiya, najasa ce ta ma'ana, ma'ana aqidar da suke tare da ita aqida ce mara kyau, aqida ce mummuna, aqida ce ta kazanta, wannan shi ake nufi. Don haka shi ma al-awthan abinda ake nufi kenan. Wannan shi ne abinda malamai suka faɗa dangane da ayar da ta yi magana a kan giya, ayar da ta yi magana a kan giya, ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan. A ƙarshe aka ce rijsun, an faɗi giya da caca da gumakan rantsuwa, abin rantsuwar kibau na rantsuwar neman sa'a ko na neman sa'a al azlam. Allah ya ce da gumaka da su rijsun, ƙazanta ne. To kaga anan an faɗi caca, an faɗi giya, sannan an faɗi gumaka, an faɗi kibau da neman sa'a, duk aka ce ƙazanta ne. Kai da kanka kasancewa caca wannan da ake ƙazantar ta ba hissiya ba ce, kazan ta ce ma'anawiya dan ka taba abin da ake cace da shi ba ce ka taba najasa ba haka nan gumaka su ma kazan ta su ba hissiya bace haka nan kibau da ake neman sa'a da su su ma kazan ta su ba hissiya bace to haka ita ma giya giya kazan ta ta ba kazan ta bace ta najasa kamar yadda wasu suke ganin kamar in giya ta taba guri to najasa ta taba dan akwai wanda suke tambaya akan ko ta lalluka ana shigar da giya wani lokaci takan zuba akan kafir a iya sallah akai wannan babu komai saboda giya ba abin nan bane ko alcohol da ake rubuta a cikin wasu tirarruka ce akwai alcohol a ciki shi alcohol na ce akwai alcohol to akwai giya kenan to kenan yanzu ya halatta ka fesa tirare da aka ce akwai alcohol babu komai saboda ko alcohol din ne ba wai ba inda aka ce najasa ce kamar ba haya ko fitsari da ire-iren wannan babu inda ake nufi haka saboda haka anan da Allah ya ce rijis yana nufin gazanta ne ta fuskar aqida ko a dauke su ana bauta musu ba Allah ba za mu tsaya anan saboda lokaci yayi abinda muka faɗa ne dai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.